les difficultés économiques que rencontre son pays.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Bamman bako ne ya sallamo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da makon option muryar Amurka da ke birnin mai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a halin yanzu za ku ji martanin da ƴan kasar Niger suka mayar game da gayyatar da hukumomin kasar Mali suka yiwa jakadan jamhuriyar Niger a kasar bayan wasu kalamai da shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum yayi da suka shafi kasar ta Mali a wani taron manema labarai. A tarayyar Najeriya kuwa za ku ji fashin bakin da tsohon babban komanda a rundunar sojojin kasar Manjo Janar Janedu Sani Bindawa yayi game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da mamayar arewacin kasar. A jihar Taraban tarayyar Najeriya kuwa ana ci gaba da takun saka tsakanin jam'iyyar adawa ta APC da gwamnatin jihar. Muna dauke da shirin kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnati mafi girma da aka gani a cikin gwamman shekaru a kasar Cuba, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'a kasar da ke tsibirin Caribbea, inda ya jaddada cewa suna da ƴancin yin zanga-zangar lumana. Biden ya yi waɗannan kalaman ne a farkon ganawarsa da shugabannin ƙananan hukumomi a Amurka game da tashin hankalin bindiga. Gwamnatin Biden na kuma yin watsi da ikirarin Cuba na ɗora laifin rikicin da ke faruwa a ƙasar akan Amurka. Ina tunanin babban kuskure ne gwamnatin Cuba ta bayyana abin da ke faruwa a garuruwa da yawa da birane a faɗin tsibirin a matsayin wani abu da Amurka ta yi. Abinda Sakatare Antony Blinken ya fadawa manema labarai kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyo bayan kalaman shugaba Biden. Shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana a jiya Litinin da manyan jami'an ƙananan hukumomi da na tsaro game da kalubalen da Amurka ke fuskanta, wato karuwar laifuffukan da suka shafi bindiga. Bisa ga alƙalima da yawa, ta yiwu shekarar 2021 ta kasance mafi muni ta ɓangaren tashin hankalin bindiga a Amurka cikin shekaru 20. A shekarar nan mutane fiye da 10,700 suka rasa rayukansu sanadiyar bindiga, a cewar alƙalaman wani kundin rubuta yawan tashe-tashen hankulan bindiga. Wasu harbe-harben bisa kuskure suka faru, amma wasu kuma da nufin kisa ne ko fashi da makami da kuma harbin kan mai uwa da wabi, kamar hare-haren da suka faru a kantinan sai da kayan abinci, wuraren tausa da gyaran jiki da rumbunan tura sakonnin kayayyaki. Biden ya kira tashin hankalin bindiga a Amurka wata annobar cikin gida kuma abin kunya idan kasashen duniya, amma ba shi da ƙarfin ikon kawar da matsalar. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabus a jiya Litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Gwamnatin Biden ta faɗi cewa ranar 31 ga watan Agusta za a kammala kwashe dakaran Amurka a hukumance, amma murabus ɗin da janar Austin Scott Miller ya yi na nuna kawo ƙarshen janye dakaran. Jama'ar Afghanistan za su kasance a zuciyata har ƙarshen rayuwata, a cewar Miller a lokacin wani ɗan taƙaitaccen biki da aka yi a babbar sharkwatar sojojin Amurka da ke Kabul. Shugaban Runduna ta Tsakiya ta Amurka janar Frank McKenzie ya isa babban birnin na Afghanistan da safiyar jiya Litinin, ya kuma karɓi jagorancin sauran dakaran da suka rage. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce bai kamata ba kamfanonin sarrafa magunguna su yi kokarin samar da rigakafin coronavirus na ƙara ƙarfafa garkuwa ga ƙasashe masu ƙarfi, yayin da ƙasashe marasa ƙarfi da yawa har yanzu ba su samawa jama'ar su rigakafin kashin farko ba. A wani taron manema labarai da aka yi a Geneva da ke ƙasar Switzerland a jiya Litinin, shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kamata ya yi a bada fifiko akan mutanen da ba su samu kasan rigakafin ba ko ɗaya. Tedros ya yi kira ga kamfanonin sarrafa magani na Pfizer da Moderna da su yi iya kokarin su wajen ganin sun samar da rigakafin ga Covax. Yana nufin shirin nan na raba rigakafi ga kasashen duniya da ke samun taimakon Majalisar Dinkin Duniya da kuma mai da hankali wajen raba rigakafin ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfi. A makon da ya gabata, kamfanin Pfizer ya faɗi cewa yana neman izini daga gwamnatin tarayyar Amurka na samun kaso na uku na rigakafin COVID-19 don a yi amfani da shi a matsayin ƙarin garkuwa. Yayin da Sudan ta kuda ta cika shekara 10 da samun 'yancin kai, har yanzu 'yan ƙasar da yawa ba su gamsu da yadda gwamnatin jam'iyyar SPLM ke tafiyar da harkokin mulkinta ba. Wajen samar da muhimman ayyuka kamar hanyoyi, makarantu da cibiyoyin lafiya a fadin kasar. Wanda ya kirkiro jam'iyyar SPLM, John Garang, ya kira waɗannan ayyukan kai garuruwa ga jama'a. Yana mai cewa suna da muhimmanci ga rayuwa da kuma haɓaka ƙasa. Amma rikicin Sudan ta kudu tun lokacin da ƙasar ta sami 'yancin kai ya kawo cikas wajen cimma wannan burin. Farfesa a jami'ar Juba fannin harkokin siyasa Jacob Chol ya ce a shekarar 2011 ya kamata jam'iyyar SPLM ta haɗa kan jama'a da kuma kawo ayyukan gwamnati kusa da jama'ar. Amma lokacin da yaƙi ya ɓarke a shekarar 2013 da kuma 2016 ƙasar ta yi hasarar muhimman abubuwa.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu za mu leƙa taskar rahoton da muke ɗauke da su, inda za mu soma leƙawa ƙasar Mali. A can ƙasar ta Mali, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ce ta gayyaci jakadan janguriyar Niger a ƙasar, bayan da shugaban ƙasar ta Niger Muhammadu Bazoum ya zargi sojojin ƙasar ta Mali da mai da hankali wajen neman mulki a maimakon kula da matsalar tsaron da ta addabi al'ummar ƙasar ta Mali shekara da shekaru. Da yake mayar da martani a game da wannan al'amari, dan majalisar dokoki na ƙasa Kallamun Tari na cewa kalaman shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba su yi munin da za a ɗauke su da zafi ba.
Abinda shugaba Bazoum ya ce shi ne aikin soja tsare ƙasa, makamai da aka baka na tsare ƙasa ne an ka baka, ba ka ɗaukan makamai na jama'a ka maida su na amsa iko hazaran mu rungume da demokrasiya, har mun haƙin mun nace mu 'yan demokrasiya ne. Haka bai dace ba. Kun ba Bazoum ya faɗi haka ba kawai. Shi da kanshi ai ya zo Ghana, sa'ad da an kai taro na ƙasashe duka na Afirka. Shi shugaban Mali ba? Ya je can dan ya ji in a bar shi, shi ci gaba da ikon ko ba za a bar shi ci ko ba. Ya lallabi mutane a can Ghana din, bai shiga filin taro ba. Shi ne cin huska wannan. Wanda 'yan demokrasiya ke ima soju wanda ke karambanin ɗaukar iko. Shi an kai mai aibe magana a can Mali, sai da ya komo nan gida, sai in ce wannan burga ce kawai. Kuma ba mai girma ba zan ba shiga ne ya ce ba su iya aikinsu ba. Sojojinmu da a can suke yaƙi su sun kagwadi, 'yan Mali sun gaza kare kansu. Sojojin care da a ƙasan Mali suna kare Mali, su ne sun kagwadi 'yan Mali. Sojojin Mali ba su kare ƙasarsu ba. Sojojin horon shi da a can suna kare su, suke nunawa akwai matsala ta tsaro a Mali, kuma wannan aiki ne na sojin Mali. Maganar da shugaba Bazoum ya yi ta shahi duka ƙasashen Afirka, a nace ga harka ta demokrasiya, soje nace ga aiki na tsaron ƙasa. Shi ne ya ce ba lalle mutanen Mali kaɗai ba. A kira ambasadar kuma amshi wannan magana, ina ganin sun da yi niya ne saboda kasu ba da alamun kawo ba su jiya ba.
Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda har yanzu za mu sake taɓo batun tsaron, duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da mamayar arewacin ƙasar, al'amarin da ya kai ga kowa zama cikin zulumi. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Mena Kaina ya samu zantawa da tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin ƙasar ta Najeriya, Manjo Janar Zunaidu Sani Bindawa, wanda ya fara tambayar sa komi ya kawo haka kuma menene mafita. Sai ya ce,
In kai maganar rashin tsaro na ƙasar nan, to dole ka duba menene ya kawo rashin tsaro. Rashin aikin yi, ga talauci, ga 'yan abin nan, su shugabanci wanda baya da inganci, musamman in ka je ƙananan hukumomi, za ka ga cewan yanda ake tafiyar da kudin jama'a, yanda ake tafiyar da al'amurra na jama'a. A gaskiya ya kamata jama'a a duba shuwagabanci, a duba yanda aka yi ma jama'a alƙawurra, a tabbatar cewa ana cika masa alƙawurran da aka yi. Sannan ka duba maganar bambancin addini da bambancin ƙabilanci da ya taso a ƙasar nan. To abubuwan suna da yawa, saboda haka in ana neman yanda za a gyara sai an kalli waɗannan abubuwan da suka kawo rashin tsaro. Kaga na farko sai an yi maganar abinda ake ce ma community policing. Dole ne al'umma su gane cewa jami'an tsare su kaɗai ba za su iya yanke ko kuma tsaida wannan rashin tsaro da muke da shi ba. Jama'a sai sun taimaka, sannan kuma gwamnatoci musamman na jihohi da na ƙananan hukumomi su nuna ma jama'a cewa kuma fa ya kamata ku tsare kanku. Al'umma su san cewa tsaransu yana hannunsu. Na biyu, ina ganin ya kamata a bunƙasa magana tattalin arziki na mutane, musamman a arewa inda wannan ta'addanci yanzu ya fi yawa. Babu masana'antun nan, da manya da ƙanana duk an kashe su, kuma ba wanda ya kula. Bayan da za a yi zaman lafiya, mutum yana da yara 20 ko yara 15, ya tashi baya da kuɗin da zai sai musu kokko da ƙosai da safe. To ina kaga zaman lafiya.
Yanzu kuma za mu koma a jamhuriyar Nijar, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da cikon kwanaki 100 da shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya yi akan karagar mulki. Shugaba Bazoum Muhammad dai ya fara aiki ne a matsayinsa na shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar a ranar 2 ga watan Afrilu na wannan shekara, inda ranar Asabar ta gabata ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki. Ga dai abin da wasu mazauna birnin da magaram ke cewa game da waɗannan kwanaki.
Sunana Zuhaira. Mun ga yanda ya jajirce wani shugaba ya shiga inda ya shiga, da yanda ya jajirce ma waɗannan talaka ya maida su gidajensu, da dukkan kuma abin da ya kula da su na kiwon lafiya da harkar karatu.
Sunana Ibrahim Bukari. Gaskiya matsayina na ɗan ƙasa na gamsu ganin irin matakan da ya ɗauka na jagorancin shi, musamman ma ya kawo haske bisa kamfani daban-daban, musamman ma na tattalin arziki. Duk wata kofa ta kasanta hudo kuɗi ba na kan ƙa'ida ba, dia so sake su na ɗanaɗe wanda ba kan ƙa'ida ba, wanda ba na ƙarƙasa ba. Kin ga yanzu ya kawo canji.
Sunan nan muntaka Malam Umaru. Yau nan na kwana 100 je a gaskiya tamar ya huce, ya yi abin da a shekara goma ba yi ba, ya ka tsaro. Muna tsammani kuma zai rage abinci, farashin abinci.
Waɗansu mazauna birnin Zandar kenan suka bayyana ra'ayoyinsu game da cikon kwanaki 100 da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya yi a kan karagar mulki. To za mu sake koma Najeriya, inda jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraba ta kalubalanci jawabin gwamnan jihar, musamman game da ayyukan da gwamnan jihar ya ce ya aiwatar a ƙarƙashin mulkinsa. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba.
Jami'ar APC dai a jihar Taraba ta kalubalanci gwamnan ne akan cewar jawabin da gwamna ya yi bai yi shi bisa ka'ida ba. Akasari ma dai wasu ayyukan da gwamna ya ikirarin cewa ya yi su a jihar Taraba, wannan aiki ma ba tashi bace, kuma 100% yake nuni da ikirari cewa wannan aikin nashi ne. Hakan ta sanya jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraba ta kira taro manema labarai domin nuni wa al'umma cewa wannan jawabin da gwamna ya yi ba daidai bane. Hakan ta sanya na tuntubi shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Taraba, wato Alhaji Ibrahim Elsudi, wanda ya tabbatar da cewa gwamnan jihar Taraba bai gudanar da wani aikin a zo a gani a jihar ba.
Babu inda aka yi aiki, duk inda ma ake cewa an yi aiki. Misali, wato CSD wanda ake gyara makarantu ko kuma asibitoci a rubuta DDI, wannan ma ba aikinsa ba ne, aikin Bankin Duniya ne. Kawai ita jihar Taraba ko kuma jihohi da suka yarda za su yi wannan, kashi 10 cikin 100 suke bayarwa. Kuma mu a jihar Taraba ba ma sai a je a dauko bashi a banki, idan Bankin Duniya ta saki kuɗin sai su mai da wannan kuɗin. Saboda haka gara ma ya rubuta ya ce wannan aikin Bankin Duniya ne da haɗaka da Taraba, sai mu yarda.
Kammala wannan jawabin ke da wuya, shi ma bai yi wata ba mai baiwa gwamnan shawara akan lamuran da suka jibanci siyasa na jihar Taraba, wato Alhaji Abubakar Bawa. Shi kuwa cewa ya yi jawabin da shugaban riko na jam'iyyar APC ya gudanar bai ma san halin da jihar Taraba take ciki ba, ya tabbatar da cewa gwamnan jihar ya gudanar da aiki a kowace gunduma a jihar ta Taraba.
Tun da aka gama zaɓe 2015 na festival suka kaura cewa Taraba suka koma garin Abuja. Ba su san ma abin da Taraba take ciki ba, balle ma ya san cewa ko an yi aiki ya zai iya sani yana zanne abin sa Abuja. Ina muku alfahari cewa kowane wata je za ka samu abin da gwamnatin ta yi, za ka samu ko ta yi health clinic, za ka samu ta gera makarantu, za ka samu ta yi borehole.
Duba da cewar wannan jawabin suna ta karo da juna, na yi kokari na tuntuɓi Dr. Madi Abba wadda masani kuma ƙwararre akan lamuran da suka jibanci siyasa a jami'ar Modibo Adama da ke Adamawa. Ya tabbatar da cewa wannan ai ci gaba ce, wannan cece kuce da ya barke demokradiyya ce.
Dole ne dama irin wannan abubuwan su faru cece kuce tsakanin jam'iyyoyi na haka. Ci gaba ne a demokradiyya, ci gaba ne a siyasar namu, ci gaba ne kuma a tarihin jam'iyyunmu a Najeriya. Domin an yi a baya ba a samu jam'iyyar na adawa, duk wanda yake gwamnati zaka ga ya dauki sauran jam'iyyar saka aljihunsu. Amma har yanzu mun samu mutane suna gaya gwamnati ba ta yi aiki ba, amma suna daukewa inda gwamnati ya yi aiki su ga mutane wannan ba aikin gwamnati bane, kaga su ma sun gane aikin su.
Wannan kartar kasa da nuna wa juna ya za da tabarke tsakanin jam'iyyar adawa da kuma gwamnati mai mulki a jihar Taraba ko ta yaya za ta zo karshe. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
A halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na koma.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Aka yi ruwa aka ƙare da sahi an ka zo ka kai sama ka wannan hanyar.
Babban matsala ma a ce an samu an yi ruwa, matan ka tana nakura ko wani bai da lafiya, babu abin tausayi ba kamar mata da yara. Wallahi aka yi ruwa sai dai a dauki yara a kawada a sallaka, kana ji kana gani sai dai a kama matan ka mutum bi su shiga kawada su sallaka, dan ba haka nan ba sai dai ka kwana a wani wuri.
Lalle birnin da mun garan birni ne wanda kamar ke da tudu da gangare biya, bancin wannan akwai tabkuna dake cikin garin.
Yanzu dai mun yi wata guda, ai ya wuce wata guda ma da muka shiga cikin garojin wannan muke koko mu kwashe su.
Masu saurare, wasu mazauna birnin da magaran kenan a jamhuriyar Nijar suke korafi game da matsalar ambaliyar ruwa da ke kuntatawa rayuwarsu a kusan kowace shekara. Kuma wannan shine batunmu na yau a shirin ƴan ƙasa da hukuma.
Afirka mutum ne ƴan dacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki ne ji ko na mace, har kan ba ya zan kurra, daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Madalla, masu ware ambaliyar ruwa na ɗaya daga cikin ƙalubalen da al'ummar wasu sassan duniya ke fuskanta, wadda kan mamaye muhalli, gonaki da sauran wurare da bil'adama ke rayuwa. A wasu lokuta wannan matsala takan fi mummunan tasiri a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma. Birnin da magaran na jamhuriyar Nijar na daga cikin birane a yankin Sahara da ke fama da ƙalubalen matsalar ambaliyar ruwa a kusan kowace shekara. Abokiyar aiki Tamar Abari ta haɗa mana rahoto na musamman game da wannan batu.
A shekarun bayan nan jama'a sun ɗanɗana kudarsu yayin da gidaje da dukiyoyi suka salwanta sanadiyar ruwa da yayi awan gaba da su a unguwanni daban-daban nan da magaran. Yanzu haka duk da jinkirin da damanar ta yi a bana an fara samun ruwan sama, hakan ta sa na leƙa wasu unguwanni da wannan matsalar ta zama tamkar al'ada a kowace shekara.
Zilli ya dini kuma nan nasara iri ne.
Wallahi ta ba arewa muna matsalar ruwa yadda ya kamata, komowa ba yake ruwan nan ya shiga dakunan mu, an shiga dakunan mu. Allah da ya insha Allah sai gaskiya kuniya yi rai ne kun bai zama. Gida ya rushe kana ciki karhe 11-12 na zane, ai zan tsamana za a yi duk ruwan da muke an zana miki wannan. Mu dai dan je ubangiji Allah ya sa mu ne mun saba da gurin kullum da Allah ke cikin mu na hudda mu wannan sharar shi ne matsalar mu.
Kullum waje mai buredi gangaren jidda
mu dai gaskiya matsaloli mahi yawa
wannan gada ce ta yi dabin mai suna zuwa mana shara an shara ta zo ta sai ta kwanta ta tsare wannan unguwa ruwa an yi ruwa ya ce cika aikin ganan gidana da kin gaishe nan a katanga da din ruwa ya zuku da a kadan a unguwan nan ba yi ba je ba a duk shekara gidaje da yawa ruwa ya zuku da su ana suna shigowa suna gani so manya aka yi ruwa aka kare da sai an kazo ka baka sai baka wannan hanya
sunana Ali Kadiri ina nan unguwar Karalo Lahamma sai Ijeduz gaskiya wannan unguwar ta mu muna tare da matsaloli diya na ruwa tunda in kika doka wajen wuri hudu ko uku manya wanda kusan ruwan da magaram sai ya biyo ta ne yake huta tsakaninmu daga koha tara duka bai huce minti goma ba to wallahi aka ce an yi ruwa kana so ka zo koha tara dole sai dai ka kewaya ka biyo ta garin liman babban matsala ma a ce an samu an yi ruwa matarka tana nakura ko wani bai da lahiya da yawa wasu matansu sun sha kwana a gari tunda babu abin tausayi ma kaman mata da yara wallahi aka yi ruwa sai dai a doki yara a kawada a tsallaka to da ke unguwa akwai yara wanda Allah ya taimaka sun dan yin ruwa su ne za su kamu kamu kana ji kana gani sai dai a kama matakka mutum bi su shiga kawada su tsallaka tun ba haka nan ba sai dai ka kwana a wani wuri kenan ku kin ga babban matsala ce kiran mu ga mahukunta kuma ga mu unguwa lalle a bara ma mun yi wani zama tare da mai unguwa da manya-manyan unguwa a lokacin nan ma aka ce minista mai kula da harkar gine-gine zai zo wurin muka yi ta jiran shi har ƙarfe 10 bai zo ba aka ce mutum 12 zai zo 12 bai zo ba muka watsi a lokacin nan mahaifar na ce musu da wannan abubuwan da muke zuwa mu ga wasu manya mu tsakanin mu ya kamata a ce ai ko mahaya
Dr. Ibrahim Mamadu wani mai fashin baki ne a jami'a ta nan da Magaram ya bayyana cewar a da dai da Magaram ba ta da matsalar ambaliyar ruwa ko kuma ruwa ya ci gari
lalle birnin da Magaram birni ne wanda kamar ke da tudu da gangare diya bancin wannan akwai tafkuna da ke cikin garin kuma suna diya duk yanzu kuma gari da ya girma sai tafkuna nan suka zan tsaka gari gadda daga garin Bremen ne ri sai ta tsara wannan tafkuna in sun cika akwai magudanar da ake ce makwalbati wanga tabiki ya ba wanga wanga har ruwa fita da gari tun zu gari ya girma kenan aka huce wancan tsarin na da to kuma matsalar da ba a samu ba kuma aka yi irin shirin da wancan tsari na da kenan sai aka yi shi kaga ba kwalbati babu wani magoma fitar ruwa ko rifa bai babu shi an yi gyare-gyare da lokacin zandar sabuwar nan to shi ma kaga zandar sabuwa akwai matsaloli wanda an yi wasu an samu matsalai an cutan matsalai wasu kuma sai ma suka karo matsalai alarki shi ana san an ce an yi amina jama'a ya zan kurmu abin an cukan shi babu wata matsala da za ta biyowa ba
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage
ganin girman matsalar yasa hukumomin da ke da alhakin wannan ayyuka wato babbar ma'aikatar magajin gari tuni suka fara gyaran wuraren da matsalar ta fi kamari Abdulrahim Balarabe shine sabon zababban babban magajin gari na da'irar da Magaram
tuntuni yanzu dai mun yi wata guda har ya wuce wata guda ma da muka shiga cikin garojin wannan muke kokowa mu kwashe su a cikin nan garin da Magaram afisabilahi a cikin garojin da Magaram kishi 96 zance da 56 na cikin garin da Magaram gaba ɗaya mun bude su hudda duka dattin da ke ciki kuma alhamdulillah wannan ruwan da aka yi ruwa mun gani mun mutu a lokacin da ake ruwa mun ga irin yadda yake wucewa alhamdulillah sai dai dan abin da ba a rasa ba akwai wuri biyu zuwa uku wanda su kuma na so mu kawo gyaran huska saboda me ake cewa mu samu wuce anan kuma dole ne wayansu matsalolin mutanen gari su suka jawo su
rashin hanyoyi da ruwan za su fita ita ce ummul aba'isin dukkan matsalolin da ake fuskanta wanda kuma sai an samu injiniyoyi masana wanda za su yi zamna su yi nazari sosai kan yadda za a gina mafitar ruwan
dole ne sai an nemi hanya ta ayi kwalbati ayi wannan titunan masu tsada su kuma kwalbatin yanzu ayi nan zamani ita ne na zamani wanda sai ai lissafi ai bincike a nemi girmansu da zulhinsu bisa ka a zo a yi a koma gidan jiya.
Kowane irin tanadi aka yi wa waɗanda suke haddasa matsalar shara a wuraren da bai kamata ba?
Ofishin magajin garinmu akwai irin laifukan da aka yi. Me laifi da aka yi? Baiwa a ba mutane hili wanda an tabbata hanyar ruwa ce. Wannan bai kamata ba, dole ne a kiyaye. Wanda duk kuma ya je ya sai hili a cikin hanyar ruwa, wannan kuma kin ga shi jama kanshi. Kenan game da haka mu jan hankali ne miki. Duk inda aka tsaga hili aka ce ga bakin shi nan gurin, na imani da cewa masanan da suka aikin ba za su shiga cikin tauki ba su tsaga, ba za su shiga ba cikin hanyar ruwa su tsaga. A'a, ko kuma in hal za a kai hanyar ruwa ce, to ya kamata a ce ofishin na magajin gari ya yi ayyuka na fitar da ruwan. Wato ya kasance kuma ana iya sai dama mutane gurare ba tare da wani matsala ba. Wannan a huda hanyar ruwa, wannan matsaloli ne wanda dole ne mun zauna a zaman majalisa namu na garin da magaran mun tantamana basu kan wayannan abubuwan, kuma mun ce maza-maza a doki matakai wanda suka dace don a kiyaye doka da oda.
Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta. Masu rai baki daya da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala.
A cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka kan kai wannan
sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu.
Daga shirin ‘yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai Sulaiman Muni Barma ɗauke da sharhin jaridar Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta mai da hankali a kan rangadin da shugaban ƙasar Nijar ya gudanar a makon jiya a wasu ƙasashen yammaci, inda shida shugabannin ƙasashen Jamus da Faransa suka tattauna akan matsalar tsaro a yankin Sahel. Jaridar ta ambato Mohamed Bazoum yana gaya wa Emmanuel Macron cewa sojojin ƙasashen Sahel na da ƙwarewar da za ta ba su damar kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi jama'ar wannan yanki. Wato dai ba a buƙatar sojan haya a wannan yaƙi. Idan abokan hulɗa na da abin yi, to su taimaka da kayan aiki, a cewar shugaban ƙasar ta Niger. Jaridar Le Nouveau Républicain na cewa yabon da shugaban ƙasar Niger ke samu daga wajen wasu 'yan ƙasa, cikinsu har da 'yan adawa, ya fara damun wasu 'ya'yan jam'iyyarsa ta PNDS tarayya, ganin yadda sannan a hankali tauraruwarsa ke ƙara haskawa, wanda kuma a ɗaya gefe ke rage kwarjinin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu saboda zarginsa da tsanani a zamanin mulkinsa. Jaridar ta ce salon mulkin da sabon shugaban ƙasa ya shimfiɗa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya yi tasiri sosai wajen kashe wutar rikicin da ta yi ta ci a shekarun baya. Sai dai da alama wasu 'yan siyasa na kushewa yadda farin jinin Bazoum Mohamed ke ƙaruwa daga lokacin da ya karɓi madafin iko kawo yau. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa batun shirya zaben 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje ya fara ɗaukar hankalin jama'ar wannan ƙasa a bisa la'akari da yadda hukumar Seni ta yi murtsisi da wannan zaɓe da ke baiwa 'yan Nijar mazauna ƙetare damar aiko da wakilansu a majalisar dokokin ƙasa. Jaridar ta ce da farko ana alakanta matakin ɗage zaben da matakin rufe iyakokin ƙasa sanadiyar annobar corona. Yau kusan wata guda da sake buɗe iyakoki, shiru kake ji ba zancen zaɓe, abinda tuni ya fara janyo ayar tambaya daga wajen jama'a, shin yaushe za a yi zaɓen 'yan Nijar mazauna ƙetare? Mu ƙarƙare sharhin na wannan mako da jaridar La Griffe, wacce ta bayyana cewa rikicewar al'amuran tsaro a Burkina Faso ya sa shugaba Rochemar Christian Kabore naɗa kansa a matsayin ministan tsaron ƙasa. Jaridar ta ce munanan hare-haren da suka yi talakume rayukan fararen kula a 'yan watannin nan a ƙasar ta Burkina Faso sun yi bala'in ɓata ran shugaba Kabore, wanda ke ganin an yi sakaci a kan aiki, sabili kenan ya kori ministan tsaron ƙasa da ministan cikin gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger
tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bago a nan ne zan sallama da ku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger. Sai da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Niger Nigeria za ku sadu da sauran abokan aiki da sabon shirin. Sai in ji muku masallama.